Masauraro barkanmu da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin shirin amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 34 a yau 12 ga watan Sha'aban Hijira 1446, wanda ya daidai da 11 ga watan 2 shekara ta 2025. Muna yi wa akramar Allah barka da zuwa.
Masha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah.
To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce mijinta ne zai karɓi bashin banki don ƙarawa a kan jarinsa. Ta ce ta yi masa nasiha tare da kunna masa wa'azi amma ya ƙi ji. Shi ne take neman don Allah a sa ta a addu'a, Allah ya canza ra'ayinsa, ko kuma Allah ya sa kar wannan bankin su ba shi wannan bashin. Sannan take tambaya su da suke ƙarƙashin shi menene hukuncin ciyar da su ɗin da zai dinga yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna miki addu'a Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ke roƙa ya biya miki buƙatarki kuma ya amsa kada mai gidan ke faɗa cikin wannan al'amari na haram. Karɓan kuɗaɗe na ruwa, karɓan kuɗaɗe na bashi na ruwa a bankuna da suke mu'amala da ruwa haram ne saboda riba. Allah tabaraka ta'ala ya yi magana ya tsoratar akan riba. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wadanda suke cin riba suke cin bashi da ruwa, suke mu'amala da bashi da ruwa, ko a gidaje, ko a bankuna, ko a kasuwanni, ko a mu'amalolinsu na yau da gobe, ko a noma, ko aikin gona, ko ma a menene, waɗanda suke waɗannan mu'amaloli, to wato za su tashi ne ranar tashi al-ƙiyama kamar yadda ɗan ƙwaya ya sha ƙwaya yake buguwa, ko wanda wato aljani ya buge shi yake fagamniya, yake faduwa yana tashi. Duk wanda aka ganshi a kiyama a irin wannan sifa, to mai cin riba ne, mai mu'amala ne da riba, namiji ne ko mace. Da haka wannan mata tana son mijinta ne da ta ce kada ya je ya karbi bashi da ruwa. Muna kira ga mutane su yi kokari su haƙura da mu'amala da halal, su haƙura da mu'amala da halal, kada su jefa kansu cikin mu'amala da ainihin wato da ainihin haram. Sannan duk dukiyar da take ta riba ne Allah yana kwashe mata albarka komai yawanta, ga hasara da zai ta faruwa a ciki, ga kuma wato rashin riba. In an ce rashin riba da abinda in ka je kiyama baka amfana da shi ba, babu riba ya ciki. Don haka ki dage da addu'a, kuma ki dage da nasiha ga mai gidanki akan ya nisanci wannan mu'amala da kuɗin ruwa, lalle kada ya karɓa. Sannan a matsayinku na iyalinsa, tunda yana ciyar da ku, ba shi kaɗai ne kuɗin da yake ciyar da ku ba, da shi kaɗai ne kuɗin da yake ciyar da ku wannan kuɗin ruwan, to da bai halatta ku ci gaba da zama a ƙarƙashinsa ba, saboda an san asalin masdarin tushen kudin da yake ciyar da ku na haram ne, amma wataƙila yana noma, wataƙila yana kasuwanci na halal, wataƙila yana aikin gwamnati, wataƙila yana wata mu'amala, wataƙila wataƙila kuma yana hada-hadar kudi. To ke a matsayin ki na matar aure da ƴaƴan gida, za ku ji cewa kuna ci a ɓangaren halal ɗin ne ba ɓangaren haram ba, amma matuƙar ya bayyana ya fito fili cewa kuɗin nan na haram ne, ko kuɗin nan na sata ne, ko kuɗin nan na fashi da makami ne, ko na zalunci ne, ko kuɗin nan na ruwa ne, na riba ne. To saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan hadarin cin haram, yace mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lahu, abincinsa haram, abin shansa haram, suturarsa haram, kuma aka ciyar da shi. Annabi yace aka ciyar da shi. To kin ga wanda yake karkashin mai gidansa da kuma wanda yake karkashin ubansa, ko shi ma ciyar da shi aka yi, amma a hadisin Annabi ya hada yace aka ciyar da shi, kenan shi ma laifi ne mutum in ya sani, in ya sani, in bai sani ba wannan wani abu ne daban, amma idan ya sani to bai kamata ya je ci wannan kuɗi na haram ba. Allah kiyaye mu, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne yayi janaba, so har lokacin sallah ya manta bai wanka ba, har ya gabatar da wasu salloli, so sai daga baya ya tuna. To bayan ya yi wankan zai rama wannan sallolin da ya gabatar ba wankan janaba, sai alwala kenan.
Kwarai kuwa duk mutumin da janaba ta kama shi ya je wasu adadin salloli ba tare da ya yi wankan janaban ba, kamar ya yi kwana biyu ko kwana uku, sai ya tuno cewa ai ya yi sallah ba wankan janaba, kinan bai da tsarki ya sallah, wannan sallolin nasa duka ba su yi ba, zai sake su ne gaba ɗaya, zai sake su ne gaba ɗaya. Da haka mutane su daina sakaci, su daina wasa da ainihin wato ibadunsu, musamman abin da ya shafi harkar janaba. Allah kiyaye mu, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambayar take cewa wai wata amarya ce ta shafe shekaru kusan uku bata haihu ba, so yanayin tsangwama daga ɓangaren iyayen mijinta ya sa ta je wani asibiti don ganin likita. So sai likitan ya ba su shawara a lokacin akwai wata allura da zai mata wacce za ta kumbura cikinta tsawon wata tara. So a lokacin da ya cika wata tara sai a samu wani sabon jariri a gidan, kamar yadda ta ce, a marayu, a gidan marayu, sai a bata a matsayin shi ta haife, ita ta haife shi. To hakan aka yi kuwa, daga baya aka ba lokacin taron ya cika aka bata yaron a matsayin ɗanta. To shine yanzu har ta rabu da mijin kusan shekara, yanzu yaron shekara ce 12, kuma daga baya Allah ya bata haihuwa, to har ta rabu da mijin. To shine sun suke tambaya za ta faɗa wa mijin ne ko kuma kawai ai shiru a bar shi.
To wannan tambaya tana da muhimmanci mutane su rinka jinta don su san halin mutane. Yana da kyau ma'aurata su rinka jin irin waɗannan tambayoyi don su san halin matan zamani, sannan kuma su san haɗarin barin matarka tana mu'amala da wasu mata na banza da za su ba ta mummunan shawara, da kuma haɗarin iyaye su rinka tsangwamar ‘ya’yansu daga yin aure a yi ta tsangwamar su ba ta haifu ba, ba ta haifu ba, ta haifu ba. Ai wannan ba ruwan sha ba ne, ai wannan ba lemo ba ne da za a je a saya a sha. Allah ne yake kawo haihuwa, ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ya habu liman yasha'u, Allah ne yake bawa wanda ya ga dama. kenan idan ɗayar ku ba ta yi ba ta yi aure Allah ne bai ba ta ba ajira Allah zai bayar na farko kuskure ne wannan abun injiniya wannan fatawar ma'ana dan kar a dauki hankalin mu akan a gaya mai ko kar a gaya masa a gane cewa dai haram aka yi eh sannan kuma wannan yana nuna mana in dai har abin nan da ta faɗa haka ne to kenan akwai likitoci marasa tsoron Allah kenan akwai likitoci masu cin amana mu likita ya je wata allura da zai kumbura wa mace cikin ta wata tara wannan zai iya yiwa haka ya kamata a bincika dai akwai wani wata allura da za a yi mutum wata tara cikin sa a kumbure
kuma zai dinga kumburin ko a lokaci ɗaya zai kumburin
kuma ba zai cutar da ita ba kuma kumburi irin na ciki shi kuma wannan mijin shi wannan mijin wani irin diga ne ma shi bai ma fahimta ba ai kumburin ciki daban cikin mace kuma daban
wallahu ala da sauransu
eh
akwai wasu mutum da zai dinga motsi in yana ciki
da masassara da za ta yi ta yi da abubuwa wallahu alam amma dai kai ya kamata ka bincika mana ko da zuwa ka bincike wasu likitoci shin gaskiya ne akwai wata allura da za a iya yi wa mace ta yi wata tara cikin ta a kumbure to da ta zo sace shi aka yi
da alama
to ai baka faɗa ba
da alama
sace shi aka yi kenan
alama ko kuma iya wata tara ne ke yi
sai ya sace to in har ya tabbata haka ne lalle wannan likita mahayanci ne kuma bai da amana kuma bai da gaskiya ya taimaka wajen yin ƙarya abu na biyu satar ɗan in na ce satar ɗa za mu ɗauke shi a matsayin sata don an kawo wa mijin ɗan da ba nasa ba eh ko da a can ba ta shi aka yi an kawo mai ɗan da ba nasa ba a matsayin nasa ka duba zai ciyar da shi ya shayar da shi ya rubuta shi cikin 'ya'yansa kuma in ba sa'a ba in ya mutu ma a gaje shi to nan amsar tambaya za ta zo dole a gaya masa me yasa na ce dole a gaya masa saboda gado saboda cin gado a san hikimar da za a yi a je a ba shi haƙuri tun da dama auren ma ya mutu ba sa tare ko yawwa to sai ta sanar da shi cewa wannan ɗa dai ba naka ba ne ɗan marayu ne muka ɗauko ita ba ta haihu ba kai baka samu haihuwa ba lalle a sanar da shi in ya ga zai ci gaba da taimakonsa ya taimaka masa idan kuma ya ga zai watsar da shi to wannan dai ganin damansa ne amma dai muna ba da shawarar ya ci gaba da taimaka wa ɗan sannan kuma wannan yana nuna mana lalle mata ya kamata su ji tsoron Allah sannan lalle duk wanda Allah ya jarabe shi a gidansa baya haihuwa ko ya samu jinkirin haihuwa to ya mai da hankali kar a je a ɗauko masa dan gidan marayu a kawo masa a ce masa na sani amma dai wannan mijin kam sun saita shi ya saito a zo a ɗauko ɗan da ba naka ba ajiye maka kai ta fama Allah kiyaye mu da haka wannan haramun ne aka yi ba daidai ba ne kuma lalle a gaya masa me yasa saboda akwai huquq akwai hakkoki da za su rataya ya ɗora wa kansa na dole akan wannan ɗa kuma alhali ba ɗan shi ba ne mafi muhimmanci a ciki gado idan ba a gaya masa ba an cutar da shi an cutar da duk 'ya'yan da zai haifa nan gaba ka gane saboda za a raba gadon tare da su ashe ba dan uwansu ba ne wannan kuskure ne kin gaya masa din laifi ne kuma zai iya cutar da shi kuma bai kamata a yi shiru a bari a cutar da shi ba Allah ya shiryar da wannan mata Allah ya sa ta gane kuma Allah ya sa masu niyya irin nata su tuba su gaya
Amin.
Shi ma wannan likitan mai yin allura ya kumbura cikin mata wata tara Allah ya sa ya gane ya daina in gaskiya ne abin da aka faɗa wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da abokiyar zaman ta ita ce babba amma ta yi kokarin su zauna lafiya amma ita abokiyar zaman ta ko kishiyarta ba ta so ko magana ba ta mata to ita ma yanzu wai har ta fara koyan halin waccan abokiyar zaman ta shine take neman a bata shawara
to na farko dai Allah ya wajabta zaman lafiya a tsakanin ma'aurata miji da mata a tsakanin abokanan zama kishiya da kishiya ko abokiyar zama da abokiyar zama kuma ya kamata duk wata mace da take zaune a gidan mijinta tare da wata ta sani ba ita kadai aka fara yi wa kishiya ba na Aisha amma ta kishiya na Hafsa amma ta kishiya na na Zainab amma ta kishiya kuma sun yi hakuri sun zauna lafiya da junansu dan sabani ne yau da gobe ana iya samu kamar yadda ake samu tsakanin miji da mata shi ma kuma ana iya samu tsakanin da da uba wannan ana iya samu tsakanin kishiya da kishiya amma magana a zauna ana zaman gaba ba a shiri da juna ba a tattaunawa ba a magana da juna wannan zaman haramci ne bai halatta ba mutum musulmi ya zauna da dan uwansa ba ya magana da shi haramun ne to ke baiwar Allah yar uwarki ta aikata haram to ke ma kin zo kina koyi da ita akan aikata haram kenan kin zama iri ɗaya da ita wajen laifi wajen saban Allah haramun ne abin da kika yi kuma laifi ne kuma ya kamata mijin ku ya sa ido ya daidaita tsakanin ku anan nake kira ga maza ya kamata ku sani hakki ne akan ku da kuka tara ƴaƴan mutane da sunan aure idan ba sa zaman lafiya ku yi kokari ku daidaita su kada wani miji kada wani miji kada wani miji ya bar matansa suna zaman gaba bai daidaita su ba yayi kokari ya sulhunta tsakanin su ya ba wa junan su hakuri kuma su zauna lafiya saboda gaban mace da mace yana iya nasu ya kai gaba tsakanin ƴaƴansu mutum zai iya faduwa ya mutu ƴaƴansa ya zama ba sa magana da juna ba sa shiri da juna saboda ai iyayensu matan ba sa shiri to shine illar namiji ya bar mace matarsa tana gaba da kishiyarta mutuwa ya zo ya kama shi ya zo ya bar masifa a bayan ya mutu Allah kiyaye mu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai menene hukuncin duba kuma me hukuncin mai yinsa a musulunci
duba bokanci ne duba a yarenmu na Hausawa Fulani bokanci ne me hukuncin bokanci haram ne bokanci haram ne bokanci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma yi magana ba ma wai shi bokan ba wanda ya je wurin sa masallar subhana 40 babu hadisi Imam Muslim yawa duk wanda ya da'awar ilimin gaibu ya yi shirka da Allah sannan duk wanda ya raba miji da mata kamar yadda bokaye suke yi yufarriquna bainal mar'i wa zawji ya aikata haram duk wanda ya tsafi aikin bokaye ne tsafi dan ka haramun ne in mijin ke yana bokanci ko yana duba to ki ja masa kunni akwai kuma wasu zaka sun fake da malanta malanta duba duba yana zaune haka dan soransa dan malami ne ko yana karantar da karatun allo ko yana dan karantar da fiqh amma yana duba yana bokanci su ma ya kamata a gane su kuma ai musu nasiha su gyara kar wani malami ya fake da dan koyi da dan ahalarinsa da ishimawinsa da dan iziyarsa kuma yana duba ko yana bokanci shi ma haramun ne kuma wanda ya aikata wannan ya aikata babban laifi a wajen Allah tabaraka taala wanda ya je wurinsa kuma sallarsa ma babu Allah bai zai karba ba idan ma ka gaskata shi ka kafirce ma haka annabi ya ce fa in saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to ya kafirce da abin da aka saukar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yau kuma bokaye sune suke cin kasuwarsu a cikin al'amuran mutane in ƴan siyasa ne bokaye idan ƴan kasuwa ne bokaye ma'aikata gwamnati bin bokaye matan aure bin bokaye ɗalibai a jami'a bin bokaye in mace ta ƙi aurewa ta bi bokaye idan tana neman farin jini ta bi bokaye idan yana neman kasuwa ya bi bokaye idan bokaye dai yau su suke cin dabdalarsu al'umma musulmi ku sani haram ne haram ne haram ne kuma imani da su kafirci ne mutum ya yi imani da mai mushriki mai shirka wanda ya raba shi da Allah da kashi aure da suke yi da jefa mutane cikin bala'i da fitina da suke yi bokaye sharrin boka a cikin al'umma ya fi sharrin dan fashi da makami Allah kiyaye mu wallahu alam
ya kamata malam ya ja hankali akwai wanda ma a TikTok din nan na gani suna yin live akwai mutum sai ya zauna da computer sa ko da wani abu a gaban sa sai a dinga joini sai a ce sai kawai mace ta duba wallahi ina fama da matsala mijina na kasa gane shi waye waye kawai sai ya duba mata yi kaza ki yi kaza ki ai kaza ne ai kaza ne a TikTok live ake yi
na lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan bala'i ne ba ma san da shi ba
mutum zai bude yana yi mata mata kuma sai ta connect
Subhanallah. Ita ba computer an shigar mata da bokanci kenan. To jama'a dai waɗannan mutane makariyata ne. Duk wanda zai zo ya zauna da computer sa ko da wayar sa ko da ma iPhone ɗinsa ko iPad ɗinsa yana danne-danne ana buga masa waya yana ba da labari akan gaibu makariyaci ne ƙarya yake yi kuma sauraron sa haram ne. Sannan kuma mata ku ne abin tausayi. Duk lokacin da mace kike da ƙarancin addini duk lokacin da mace ba ta sauraron wa'azi na malamai na sunna duk lokacin da miji bai kai matarsa makaranta ba duk lokacin da miji bai ja kunnen matarsa akan irin abubuwan nan ba wallahi malam za ka sha mamaki wasu matan za ka gan sun yi shiru amma sun yi imani da harkar duban nan da bokanci kuma ita mace akan ta mallaki miji akan ta samu miji akan ta shawo kan miji komai za ta iya yi da yawan su hakan su suke sai dai Allah kiyaye da haka irin waɗannan mutane da suke wannan bokanci a TikTok ko a Facebook ko a WhatsApp su zauna haka kurin in ma ban da gajeren tunani ba ka zauna kurin ka yi wa mutum bayani kawai wai ya ce wai ya duba ma ya ce kaza to shi annabi ne shi da za a ce ana masa wahayi ya za a yi mutumin da yake sauraron ilimi mutumin da yake rayuwa irin wannan zamani da malamai suna ta wa'azi kullum mace ke yadda ke wannan rashin hankali za su halakar da ku za su tabar da ku za su raba ku da addinin ku waɗannan ƴan duba ne matsafa ne bokaye ne mutanen banza ne ba su da albarka ƴan neman kuɗi ne kawai da neman suna ubangiji Allah ya ganar da su matan kuma su ma Allah ya ganar da su wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin limamin da ana sallah a tahiyar ƙarshe ko kwanto ya kama shi sai waiwayo ya ce wa mamun wai ta cika
kai
sai suka ce ta cika
ana cikin sallah ma'ana
eh a tahiyar ƙarshe to ya akai kwanto ya kama shi ya cika sallar ne bai cika ba sai ya dan juyo haka ya ce wai sallar ta cika kuwa sai suka ce ita cika to ya ce sallah ma
to ya
wai shine ake tambaya ina yau hukuncin sallar sai
wato na farko wannan yayi magana ne a cikin sallah idan da kuskure yayi to ya kamata ya sujjada ba di idan kuma da ganganci sallar ta bace haka malaman fiqh suka faɗa sannan ina bada shawara ga duk masallacin da limamin su ne wannan to su canja shi ko su tura shi makaranta kuma ta dole ko dai ku cire shi dan wallahi ba ku samu limami na ƙwarai ba ko kuma ku sa shi makarantar dole ya je ya nemi ƙarin ilimi in shi ne kaɗai Allah ya hore mu a ce liman da yake wa mutane limanci bai san hukuncin yin magana a cikin sallah ba saboda ya samu rafkanuwa ya juya bayansa ya tambaya ce ta shiga ko ba ta shiga ba kenan kaga wannan bai ma yi karatu ba ko ahlari ma bai karanta ba dan a iya ahlari an warware wannan matsalar da haka ba ku samu liman ba kuma ya kamata ku canja shi ko ku tura shi makaranta sannan idan da kuskure ne ya kamata ya sujjada wa adi saboda ita ce za ta gyara kuskurensa in ku da gangan yayi da shakiyanci to sallarsa da takun duk ta baci gaba daya wallahi alam Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mai gidansu yakan ba su kuɗin cefa ne idan an gama kuɗin yakan yi saura shine take tambaya ya halatta ta amfani da kuɗin sannan tambayar ta biyu take cewa yaushe sallar walha take fita lokacin ta
duk matar da mai gida ya bada kudin cefanen ne ya saura to ya halatta ta yi amfani da shi ta biya bukatar ta na gida da na yaranta gaba daya ta ce hani an mari'a saboda ai shi kudin cefane daman ai an bada shi ne don hidimar gida ke kuma ki yi wa kanki hidima shi ma hidimar gidan ne ya ciyar da ke hidimar gida ne suturar ki hidimar gida ne lafiyar ki hidimar gida ne kayan da zaki sa hidimar gida ne da ka wannan kudin cefa ne na abinci da aka bari ya saura ya halatta ke amfani da shi ba laifi bane ba haram bane kuma yana da kyau maza su kara farashi yana da kyau maza su ƙara farashin kudin cefane saboda canjawan al'amura. Mata suna yawan kuka cewa kudin da ake bayarwa na shekarun baya da watannin baya ya canja kusan yanzu kudin cefane duk wata ma canjawa yake. Duk da dai maza ba za su wannan fatuwar ba za su yi dadin ta ba, amma dai yana da kyau gaskiya a rinka lura da tsadar kayan miya, a rinka lura da tsadar nama da tsadar kifi, a rinka lura da tsadar man gyada da tsadar, amma mutum ya sa wani kuɗi fix shekara da shekaru shi yake bayarwa ba ruwansa da canjin zamani. Amma in ya je sayan shaddar sa ya san ta canja, in ya je sayan takalmin sa ya san ya canja, idan ya zo biyan kuɗin makarantar yayan sa ya san ya canja, amma bai yadda shafanan gidansa ya canja ba. Da haka ya kamata maza mu kyautata mu kula, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, kuma ya halatta in ya saura ki rike kuɗin ki ba sai ma kin gaya masa ba, saka su a asusu, yi masha arki da su, halak malak ne, saboda ai akwai bukatu da yawa na gida, zaki iya yin baki, watakila kina bukatu ki ba su kuɗin mota da me zaki ba su baki a sana'a baki aiki. Sannan yara za su iya zuwa su jimi alewa yana sayarwa a waje, yaro zai ta gabza miki kuka mama alawa mama alawa, yaro zai iya tafiya break ubansa bai bashi kuɗi ba, yazo shi bai san uban baki ya sani mama ba ni kuɗin break. Wato akwai larurori da yawa da maza ya kamata su rinka bawa matan su kuɗi gaskiya, wallahi akwai larurori da yawa in za mu yi wa kanmu adalci kuma za mu gaya wa kanmu gaskiya, wallahi mata suna buƙatar tallafi, wallahi mata suna buƙatar kulawa, ba wai iya kuɗin cefane bane. Yanzu al'adar mu ta Hausa Fulani iya kuɗin cefanen nan shi muke ba su, da wahala kaga mutum ya samu wani kuɗi wai yayi wa matarsa ihsani, inda zaka ba wa mata dama su yi magana za su gaya ma wata, wallahi sai ta shekara biyu uku mijinta bai dauki 1,000 ba ta ba haka kawai, bai zai taɓa yi wa ba kawai, komai dan lissafi ne. To ya kamata kuma lokaci gaskiya maza, idan Allah ya muku abin alheri to ku rinka taimakawa matanku, ku rinka basu. Yanzu mace za ta iya yin baki su zo mata daga kauye ba notice, idan ta zo ina za ta sayi lemon da za ina za ta samu kuɗin da za ta sayi lemon da za ta sayi musu a gidanka ba a ajiye lemo, ina za ta sayi ruwan da za ta basu. Wani babban yayanta ya zo daga wani gari, ruwan roba za ta sayi masa, yau ruwan roba guda ɗaya naira 200 ne da 50 ko 300, to ba ta sana'a ba ta komai, ina za ta samu? Sannan wataƙila ta yi baƙi ƙawaye sun zo, za a dafa musu abinci, wataƙila ta so ta ɗan sa nama don ta kyautata, kai kuma baka bar kuɗin naman ba, ka ba da iya kuɗin cefananka naka ne daga ita sai kai ko sai yayanka ka yi lissafi, to ina za ta samu kuɗin da za ta yi wannan abin? Babu. Yara suna iya zuwa larura yaro ya taso, ciwon ciki, ciwon kai, yaro ya ji ya yi gulando, an fasa kan wani, za a kai shi kemis, kai kuɗinka kullum fix iya kuɗin cefane ne kawai kake bayarwa, to ina za ta samu kuɗin da za ta yi wannan hidimar? Wallahi da yawa mu dai maza sai dai Allah ya gyara mana halinmu, Allah ya gyara mana halinmu, amma ana cutar da mata sosai akan abin da ya shafi harkar kuɗaɗe dinnan da ya kamata a ba su kuɗaɗen cefane. Yasa da yawa wasu matan za ka ga suna caji aljihun mazajen saboda matsi ya yi yawa, cajin nan sai ga suna cajewa suna ɗan ɗauke canji, wani wai in ya dawo kullun ya koma kasuwa wai sai nemi 'yan canjin ka sai ga babu, aka ce kana da gaskiya ne a gidanka aje. Allah gyara mana halin mu, Allah kyautata mana, Allah sa maza su rinka kyautata wa matansu, wallahu alam. Allah ya saka sannan lokacin sallar walaha da ta tambaya yana farawa ne da rana ta fito ta dan fara zafi kamar karfe 9 ko 8 da rabi, inda rana ta fito ta dan fara zafi a cikin zadul ma'ad ya zo salatul awabina hina tarnidul fisal, lokacin da ƴan maraki dan maraki in ya zo tafiya yana dan daga kafarsa haka zuwa karfe 10:11 da wani abu, tana kuma karewa zuwa lokacin da rana ta yi tsakiya kamar 12, daga nan ba a yin sallah wala, dan annabi ya hana yin sallah a tsakar rana, rana tana tsakiya, manzon Allah ya hana yin nafila a wannan lokaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila lokacin da rana take faduwa ko lokacin da rana take fitowa, duka ya hana yin sallan nafila a wannan lokaci, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ina ga a lokacin aikin hajji ne yace sun yi hatsari tsakanin Makka da Madina, sai aka mai da su Madina. To shi ne yake tambaya idan sun da ya warke zai hadaya ne ko kuma ba zai ba.
Ya kamata a ce aikin haji ne ko umra?
To dai bai specify ba, haji ne, haji.
Idan abinda malamai suka faɗa a cikin kitabul haji na littafai na fiqhu da na hadisai, idan alhaji ya koro hadayansa ya taho daga Madina, wani uzuri ya hana shi shiga Makka, ya koma to zai yanka dabbarsa, zai yanka hadayarsa. Wannan shi ne abin da shari'a ta tanadar. Idan kuma babu daman to shi kenan, babu kenan, wallahu alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da kishiya amma ba ta tsoron Allah, tana bin malaman tsubbu, so har ta kai ma mijin ya sake ta. To bayan ya sake ta ya ƙara wani auren, ba ta ƙale shi ba, ta koma kan wata ya auro ɗin. Sai ta bin bokaye dai har ya sake ta ita ma. Ya ƙara dawowa da waccan ita fitinanniyar kenan mai bin bokaye. To ita ma yanzu wacce take rubuto tambayar ta ce kamar tana nema ta shiga tsakaninsa da mijin. Har ta ce ma ita da kanta ta ce ya sake ta, to amma shi kuma ya ce ba ya son ya sake ta. Shi ne take tambaya don Allah, mene ne mafita?
Mafita shi ne duk mace Ahlus Sunna, duk mace mai tauhidi, duk mace wacce ba ta zuwa gidan boka, sai Allah ya jarabe ta ta fada gidan aure na abokiyar zamanta da tana bin malamai ɗan tsubbu bokaye masharanta a cikin al'umma. To ina baki shawara ki kula da abubuwa kamar haka. Na farko, ki jaddada tauhidin ki tsakaninki da Allah. Ki sani Allah ne kawo ki wannan gida, kuma sai shi kadai ya ishe bidda ke. Sannan kar ki ji tsoranta. Idan bokayen kasan nan gaba ɗaya take da su aljihunta, kar ki ji tsoranta, ki ji tsoron Allah. Wala takhafuhum wa khafuni, Allah ya ce. Kar ku ji tsoron su, ku ji tsorona, in ji Allah. Wannan zai baki courage, abinda Turawa suke faɗa, ƙarfin gwiwa da za ki zauna garam da ƙam a gidanki, amma ki riƙe addu'a, kar ki rage bacci. Duk wacce take da kishiya mai bin bokaye, to ke kuma ki rinƙa bin dare, ki rinƙa tashi cikin dare kina sallah, ya Allah ka mun maganin wance, ya Allah duk abin da za ta ƙulla a kaina Allah ka lalata shi, da ita da dukiyarta da malamanta da take bi, ya Allah kar ka ba su nasara a kaina. In kin samu dama ki azumin Litinin Alhamis, in za ki sha ruwa, ki ɗaga hannu ki ce ya Ubangiji wance ka sani tana bin malamai ɗan tsubbu, tana bin bokaye, Ubangiji tabaraka ta'ala ka kare ni daga sharrinta, ka kare ni daga sharrin bokayenta, ka kare ni daga mummunan nufinta. Allah kar ka bata dama ta raba tsakanina da mijina, ko ta raba tsakanin ƴaƴana da mijina, ko ta raba ni da gidana na aure. Abu na uku, in kin samu dama ki rinƙa yin sadaka, ko da abincin gidan mijin ne, ki sadaka, ki tawassuli da sadakan, ki ce ya Ubangiji na ba da wannan sadaka almajiri, na ba da wannan abinci, ya Allah don ka kare ni da sharrin da wance ko watanta take nufina, ya Ubangiji, ko duk wanda yake neman ya raba ni da gidan aure na, Allah ka ba shi nasara. Ki dage da wannan, Allah zai baki nasara. Sannan ke kuma ki rinƙa mata mu'amala mai kyau, ta kai ki gidan boka, ke kuma da mafura da nono ki bata, tana nufin ki da sharri, ke kuma yi mata alheri. Kuma kar ki yadda ki ce mijinki ya sake ki wai saboda kishiyarki, ki gaya wa mijinki ya gyara halin kishiyarki, ka gyara halin abokin zamana, tana kaza tana kaza, ga dalili, ga hujja, ga hujja, ga hujja. Za ka iya gyarawa fanewa, idan ba za ka iya gyarawa ba kana jin tsoron ta, to ka sallame ni. Amma ba wai haka kawai, wai saboda kina jin tsoron kishiya kishi a rubuta miki takarda a sallame ki, ba ta kore ki, tunda ta saba tana kora, sai dai ke ki kore ta. Ki kore ta da Suratul Baqara, ki kore ta da Suratul Ali Imran, dan manzo Allah ce duk shi dani baya iya zama a gidan da ake karanta Suratul Baqara. Da matan da Allah ya jarabe su da abokane da kishiyoyi da suke bin gidajen bokaye, su riƙe Suratul Baqara kawai, da Falaki da Nasi kawai, wallahi ya ishe su maganin makami babba. Ki ta karanta Suratul Baqara, za ta yi ta yi yana zubewa, wallahi ba ta isa ta zubar da ke ba. Allah ya mana magani irin waɗannan ƙazaman mata, kuma Allah ya sa su gane sunna, Allah ya ɗora su akan tauhidi. Ki tsaya daram daƙam, ba gudu, ba ja da baya. In ta kama boka, ke ki kama Allah. Allah ya ba ku nasara. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mata mijinta sai ya sake ta to ya sake ta saki uku a yadda take na farkon a lokaci daya mata saki daya na biyun kuma sai ya sake ta saki biyu a lokacin kafin ya sake ta habbinsa take da inda yaje akan sai ya sake ta so yanzu kuma shine ake ce musu ai wannan sakin na biyun tunda a lokaci daya ne za a iya mai da shi saki daya wai ba a sarran shi ba so shine suke tambaya duk da dai an ce shi ma mijin yana da laifi yana dukan ta kuma yana zagin ta shine suke tambaya
to bari mu dauki abin da ke dake na farko dai duk sakin da aka yi shi fiye da saki daya a lokaci guda saki daya ne sai miji ya bude baki yace ya saki matarsa saki biyu saki daya ne ya bude makin sa yace ya saki matarsa saki uku a matsayin saki daya ne saki 100 saki daya ne saki 1000 saki daya ne in fi majalisin wahidin a wurin zama guda ɗaya ne ma'ana ba daban-daban ba ya sake ta bayan wata uku hudu ya dada ƙara sakin ta ba haka ake nufi ba idan ya bude baki a take shi ya sake ta saboda fushi ko bacin rai ko ma yana sanin dai yace ya sake ta take uku to a shari'a saki ɗaya ne a wannan fatawa ta farko kenan haka zamanin annabi ya gudana gaba ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sakin da ya fi saki ɗaya ana hukunta shi a saki ɗaya ne haka mulkin sayyidina Abubakar gaba ɗaya haka shekaru biyu na farkon mulkin sayyidina Umar duk haka hukuncin ya gudana to daga baya ne a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga mutane suna wasa da saki yace to daga yau duk wanda ya ƙara sakin matarsa sama da saki ɗaya to za a zartar masa da wannan saboda saddu zari'a to shekafa ta barna da wasa da saki to amma malamai suka ce ana yin hukunci ne cewa saki daya saki daya saki biyu saki daya saki uku saki daya sai in alkali ya lura mijin mai wasa da saki ne to izartan masa da saki ukun sa dan haka wannan fatawar kina da sauran igiyar aure daya mijinki zai iya mai da ke in kin ga dama akwai wannan aure akwai sauran igiya daya tunda yayi daya daban ya kuma yi biyu a take daban da haka biyun nan a matsayin guda ɗaya ne to kenan biyu biyu ta zama daya daya ga daya ya zama biyu saura saki daya to sai kuma miji mai zagi da duka ina ba da shawara wa iyaye kafin zo kan matar duk mijin da kuka bawa diyarku duk miji da kuka bawa diyarku yake zaginta ko yake dukanta to a kira shi a masa nasiha ya daina zaginta ya daina dukanta ya kamata mutane su gane ita fa mace ba wai baiwa bace yar wani ne da uwarta da ubanta da gatanta kace kana son ta kai ta biye-biye akai sai ta lobeyi aka dauko ta aka kawo maka in ta yi laifi yi mata fada da uslubin da ya dace ka mata fada amma maganar zagi mutum yayi ta zagi matarsa yayi ta zagi matarsa ana iya yin kuskure yau hakan wannan dan adam ne wata ran a maka ba daidai ba ka dan kunduma wata ashar haka saboda ranka ya baci wannan yana iya faruwa hakan kowa ma yana iya faruwa amma wanda ya mai da shi dabi'a kul ba fa na halarta bane naga kana dariya ina faɗan halin mutane ne yana iya faruwa wata ran mutum ya dan saki layi ya dan zuba wasu abubuwa haka da sauransu wannan ana yi matan su sani to amma wanda ya mai da abin ya zama dabi'a ya mai da shi ya zama halinsa zagi a'a wannan ba mijin kwarai bane kuma halinsa bai da kyau to har da duka kuma a'a ba baiwa bace a'a ku daina dukan matanku ku daina duka manzo Allah ya ce laysa ulaika bi khiyarikum masu bugun matan su cikin ku ba zababbu bane ba su ne zababbu a cikin ku ba wata rana mata sun kai kara gurin annabi cewa duka yayi yawa a gida annabi ya kira ya fada ya tara sabai ya fada ya ce ya din ku zai zo na dukan matarsa kamar yadda yake dukan bawa dan haka duk uban da ya kai diyarsa ake dukanta ya kira mijin ya ja masa kunne tunda shi ba zai ji maganar matarsa ba cewa kai ka daina dukan 'yata matarka ce ni kuma yar tawa ce kuma da na baka ta aure ta bata fita daga sunan yata ba daka na baka ita ta maka hidima ta samu aljanna kai ma ka mata hidima ka samu aljanna amma in abu ya kai ga duka kar ka sake dukanta dawo min da ita gida ba ta takarda wallahi duk uban da yayi wannan ya burge kuma ni Allah ya sani ni bana bada fatawa ni ban gamsu ba da mutum yana gani ana dukan ya ƙaddarsa duka wai yace wai tashi ki koma ki hakuri kuma ba za a kira mijin a ja masa kunne ba ni ban gamsu da wannan fatawar ba kuma ni bana bada ita kana dukan ta me ta ma zaka dake ta kai waye dake ka me tai maka har ya kai ga duka a'a banda duka kawo karanta zamu mata fada zamu ja mata kunne ni ubanta da na haife ta ban dake ta ba in baka ita a matsayin matar aure da zaka aura ka kama dukan yar mutane bazan gamsu ba wannan duk uban da yayi wannan fa yayi daidai ya burge kuma kace a'a banda duka ka kira ta zamu mata fada daga dake ta gwanda ka kawo ta ni ubanta dake ta amma ba wai kai miji ka dake ta ba duka kuma na kare kashi duka na illatawa iyaye maza ku nemar wa ƴaƴan ku ƴanci ku daina bari ana dukan su a cikin gidaje wallahi ba daidai bane wannan kuma wallahi kin amana ne kuma zalunci ne kuma ba wani namiji da yake da haƙƙi da zai zo ya rufa matarsa da itace ko tsumagiya ko dorinai ta zani yar mutane tana kuka yanzu wata fatawa da aka kawo mini fa mijin saboda duka wallahi sai da kariya matar kariya ce malam balwala injiniya kuma aka zo wai iyaye wai to ya za a yi ai abuwa ne na rayuwa sai dai hakuri ke ma ki daina wata kaza kaza ki koma kariya ta yi wannan dan uwan ta yake ga mun yace wallahi ita ce gora ya samu kaurin ta zabga mata ita ce sai dai kariya ta kuma wai daga baya aka zo ana ci abada hakuri wai ta koma wai haba da Allah wai ba daidai bane wannan kuma wannan kaga wato ya ci sa'a ne fa inda ya samu tana da yayye masu zafi da sun samu itace su ma sun je sun maka masa sun rama wa ƴar uwarsu ba cewa ne a je a rama ba fa yauwa labari ne nake bayarwa cewa in wasu za su iya yin haka to amma ya kamata a kiyaye gaskiya a daina yi ke baiwa Allah kar ki koma wannan aure sai an yi yarjejeniya mai gida banda duka banda zaki ka yadda a mai da aure bai yadda ba zai ci gaba da zagi zai ci gaba da duka kar ki koma sai dai kuma in ke makale mata ne zaki makale masa ki koma haka ki koma Allah ya bada sa'a Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkari wannan take cewa ai ruwarta ce take kiwon kare a cikin gida wai saboda barayi suna yawan shigo mata to shine take tambaya me hukuncin kiwon kare sannan kuma wani lokacin suna ganin gashin karen a cikin abincin su to ya za su yi dan Allah wai take tambaya
to asali dai hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar daga baban shi Umar wanda Allah yana cewa manikta na kalban duk wanda ya ajiye kare a gidansa illa kalba saidin banda karen farauta ko mashiya karen da yake kiwon dabbobi in ba wannan ba to kullum ana cirewa mutum ladansa mai kiwon kare a gida mai ajiye kare a gida kajiya kiraɗi guda biyu kowane kiraɗi ɗaya ya fi dutsen Uhud girma to ina ma kai sallar ina ma kake da ladan da za a kwashi kiraɗi biyu a cikin ainihin wato ladanka wannan shine fatawar farko hukuncin farko akan kiwon kare da ajiye kare a gida in ba karen farauta ko karen da yake kiwon dabbobi irin karen da yake bin dabbobin Fulani ba shi kuma yana kwana ne da bani sunan shi da dabbobin akwai riwaya da ta zo Abu Huraira yana da gona yace illa kalba harfin a riwayar Abu Huraira idraj kenan aka ce bi annahu sahibu zar saboda ko sahibu harf saboda yana da gona da yana sa karansa yana masa gadi ka fahimta to shine malamai suke sabani shin banda waɗannan dalilai guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata shin ya halatta wani ya dauki kare ya ajiye wasu suka ce idan akwai wani uzuri amintacce a shari'a mutum zai iya daukan kare ya ajiye shi dan ya biya masa bukatun ba wai fa dan kiwata shi ba ba kawai kiwata shi burgewa karen turawa a karen ingila a karen waye-waye da sauransu ba a wannan ba a karen da aka ajiye shi dan gadin gida misali ko dan gadin shago misali ko dan gadin kaza wasu suka halatta wasu amma Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah a cikin maganganunsa yayi magana yace ko gadin gida bai halatta a sa kare ba ko gadin gida bai halatta a sa kare ba ko gadin shago bai halatta a sa kare ba yace duk wanda annabi ya faɗa duk wanda ya dauki kare ya ajiye a gidansa kullun ana zaftare masa radansa nami na kiradi guda da haka zance musu inganci malamai sun haramta ajiye kare a gida da mu'amala da kare menene dalilin su suka ce yanzu duk wanda ya ajiye kare zai iya hana karen nan yayi haushi ga wanda yazo wucewa ta kofar gidansa to kana da wani dalilin da zaka ce idan karenka yayi haushi wa makocinka ya hana shi bacci ko ya hana dan makoci bacci Allah ya yafe maka kuma yanzu a cikin masu kiwon kare da ajiye karnuka akwai wanda yake da garantin karensa ba zai tsoratar da mata da suka zo wucewa ba ko yaya ko kananan yara to su kansu a dadin malamai mashirin hadisin suka ce wannan dalilai ne da suke nuna haramcin a ajiye kare kiwon kare a gida a unguwa saboda haushinsa zai hana wani bacci haushinsa zai tsorata wani yanzu wani yaron da ya ji haushin kare ya daina bacci to ya za ka yi da wannan sannan kuma wani titin kawai in dai akwai kare ma ba wai mutumin banza ba mutumin kirki ma baya iya bi matarka in za ta je unguwa inda kare a layin ba za ta bi ba wallahi akwai mutumin da na sani limami ne malam mai zuwa sallah yana fita sallah da suwa kare ne ya kashe shi karen makocinsa ya kashe shi kuma irin wannan ajiyar karen a gida kawai mutum ya zo ajiye kare wai ya sake shi wai yana mai gadin gida to kana da hakkin kana da dalilin da zaka hana wani ya wuce ta kofar gidanka ya je masallaci bai zai fita karfe 4 ya je masallaci ba bai zai fita karfe 5 ya je masallaci ba shi kuma karen banza ne bai da sabo kullum malami idan zai fita sai ya dauki itace ya fita da shi wani lokacin ya hauke ke fita da shi wata ranar da ya bi shi da gudu ya kama mai agara liman ne ya buga sandan ya buga ina sandan bai yi amfani ba karen ya kama mai argara ya rike sai da ihu aka zo a kwace shi daga karshe mutumin nan mutuwa yayi a gadan asibiti yana haushin kare ya zuba masa guba kuma an san gidan da suke kiwon kare daka ya kamata masu kiwon kare su kiyaye ko da ma mutum zai ci ai ya kiyaye shi a compound din shi to haushin da zai yi fa tsoratar da wani da zai yi fa to wannan shine illolin wato da suke sa kada mutum ya ajiye kare a gidansa bayan ladan da yake zaftare ma ka tabbatar duk mutumin da ya dauki kare ya ajiye a gidansa to wannan dai ko wani ma dai ya halatta maka dai to ba a san yaya kuma zai iya baka amsa akan wannan matsalolin da za su iya biyo baya ba Allah ya ganar da mu Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya raba mu da kare
mai tambaya ta gaba take cewa idan za a yi alkunut a sallar wutri kafin ruku'u ake yi ko sai an dago daga ruku'i sannan wani addu'o'i ake yi
to shi kansa yin kunuti a wutrin akwai sabanin malamai yanzu kamar a mazhabar Hanafiya Abu Hanifa ya tawaka kan gaba ɗaya ma ba a yin kunuti a duniya kwata kwata ma in ba a cikin wato sallolin tarawih na Ramadan ba shi ma irin na goman karshe din nan akwai malaman da suka ce ba a yin kunuti kwata kwata a duniya sai 15 ga Ramadan 16 daren 15 ga Ramadan ginin 16 ga Ramadan wanda yake sallar tarawihi ko tahajjudi shine zai alqunut. Akwai waɗanda suka tafi akan ana iya yin qunuti a Ramadan gaba daya saboda da rai ne masu daraja. To akwai kuma malaman da suka tafi akan cewa za a iya yin qunuti a tsawon shekara gaba daya. Akwai waɗanda suka tafi akan ya halatta a yi qunuti ko yaushe idan bukata ta kama. Wannan shine zance mafi inganci halaccin al-qunut. Al-qunut din akwai ta wutiri da ake yi. Idan an yi wutiri ayi wannan al-qunuti na addu'o'i. Abu na biyu, babu wata tsayayya ko kemantacciyar addu'a da aka ware aka ce a dole dole in an zo yin al-qunuti ita za a yi. Amma an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kamar da Sheikh Albani Allah masalama ya kawo cikin surat al-Nabi da sauran malamai da su Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tawlu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Malamai sun yi sabani ana iya hada addu'a guda biyu a cikin al-qunuti ko addu'a ɗaya kawai Allahumma hdina fi man hadait nan zaka yi ko kuma wata addu'a guda ɗaya. Wasu suka ce eh a iya yin addu'a guda biyu, a iya addu'a guda uku, wasu kuma suka ce a addu'a kwaya ɗaya. Dan haka nayi wannan bayani ne saboda wataƙila ko wani zai ji wasu suna ba da fatawa cewa ba a yin al-qunut ma kwata-kwata a salloli in ba da Ramadan ba. Eh akwai malaman mazhaba da suka faɗi wannan irin su Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. To sai kuma a yaushe ake yin al-qunut? Al-qunuti shi ma malamai sun yi sabani. Malamai sun sabani ana yin sa ne kafin ruku'i ko bayan ruku'i. Na wutri zance mafi inganci ana yin sa ne bayan an yi ruku'i, bayan an ce sami'allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sai addu'ar kamar yadda yazo a riwaya sahabbai suka ce sun ji manzo Allah yayi wannan addu'a bayan ya ce sami'allahu liman hamida. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ya tsawon tafiyar da ya kamata a kasar yake, tace tana zuwa gidan iyayenta Bauchi. So amma dai tsawon tafiya awa uku ne ita a yadda ta faɗa. So amma dai tana tambaya da yake.
To shi ma akwai sabanin malamai, matsala ce ta fiqhu wacce tafiya ne ake mata kasaru. A malikiya dai da akwai ra'ayin da yace shi tafiyar yili guda. To amma dai abin da ya tabbata a malikiya shine tafiyar awa 48 awa 48 awa 48 duk tafiyar da ta kai wannan za a iya yi mata kasaru a kilomita ko awa shine za a yi mata kasaru, za a yi mata kasaru. Amma da bai kai wannan ba za a yi ba. To wannan shi ma din akwai malamai da suka sabawa wannan tunanin, suka ce ita yin kasaru kawai mutane su hutar da kansu. Duk tafiyar da a al'ada, duk tafiyar da al'ada aka ce tafiya ce, aka zo gida aka ce ina wane, aka ce yayi tafiya, to kawai wannan tafiyar ya halatta a mata kasaru. Ba unguwa ba. Ina wane Zaidu ya je unguwa, ina Halima ta je unguwa, ina Akaramu Kallahu ya je unguwa, wannan ba a kasaru. Ko da ko ya hau mota ya je. Amma in aka ce a gida aka ce yayi tafiya, to kawai ko da kilomita nawa ne, ko da bai kai kilomita 48 din ba, in dai an ce yayi tafiya to ya halatta ya kasaru. Yanzu kaga wannan, kaga za a iya yin kasaru a wannan awa uku, tafiyan awa uku za a iya yin kasaru. Ina fata ana fahimta. Menene kasaru? Shine rage yawan sallah daga raka'a hudu a mai ita raka'a biyu. Sallah mai raka'a hudu ne kawai ake mata kasaru. Ba a yi wa asubahi kasaru, ba a yi wa magariba kasaru. Sannan kuma menene hukuncin kasaru? Malamai sun yi sabani, wasu suka ce dole ne kasaru, wasu kuma suka ce sunna ne kasaru. Wanda suka ce dole ne suka ce to ai asali ma da manzon Allah ya faɗa, kamar yadda hadisi ya zo sahihi cewa asalin sallah a da yanda take raka'a biyu ce, sallar kasaru ce asalin sallah, daga baya ne aka kakkara ta dawo raka'a hudu. Dan haka idan mutum yayi tafiya automatically yana yin tafiya, yana shiga yana fara tafiya, kawai sallarsa ta juya ta zama me raka'a biyu kawai, sai dai in ya bi jam'i ne. me dalili suka ce ai asali daman sallah ma kamar yadda Nana Aisha ta ruwaito hadisi da sauran malamai da sauran sahabbai sun ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ba azima ba ce rukhsa ne sauki ne ba wanda zai ce ma dole ne in ka zo sai ka rage sallah dole ne ina fata ana fahimta to akwai wannan sabani na malamai amma dai abin da yake cewa sunna ce in an samu dama ayi in an yi tafiya yan mutun ya jami kuma ya cika sallah to me kasaru yana iya yin nafila ko baya nafila san ce mafi inganci wanda ya kasaru ba nafila a kansa sai dai rakatanin fajiri yana iya rakatanin fajiri a wata riwaya yakan iya yin wutri kawai wutri guda daya na dare Abdullahi dan Umar an tambaye shi akan yin nafila mutun yayi tafiya yace a yace to in dai ni matafiyi ne shari'a ta ce na maida sallata ta farilla raka'a biyu to me zan yi nafila kuma yace in zan yi nafila gwanda in cika in yi raka'a hudu ai da haka shi baya nafila idan yayi tafiya saboda cin muriyar wannan wato sauki da aka bayar na shortening prayer kenan rage ta rage mata tsawo wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan mutum yayin kan janaba da asuba zai iya sallar asuba da alwalar sannan zai iya rakatanul fajr duk da wannan alwalar ta wankan janaba
asali wankan janaba idan mutum yayin wankan janaba asali ai da alwala a ciki ina so mutane su gane wannan duk inda wankan janaba yake to ai an yi alwala a ciki ko dai ayi alwala a zahiri ko kuma ayi alwala binnan internally ita janaba babban kari ne alwala karamin kari ne wankan janaba kawar da babban kari ne alwala kuma kawar da karamin kari ne alhadathul akbar shine na janaba da alhadathul asghar shi kuma shine na alwala malamai sai suka ce duk wanda yazo yayin wankan janaba to ai kaman yayi alwala dhimnan li'anna alhadatha al-asghara yandariju tahta alhadath al-akbar karamin kari ai yana narkewa ne a cikin me a cikin babban kari in ban gane ba akwai wani wanda zai zo yayin wankan janaba bai wanke wuraren alwala ba bai zai yi ba ai shi jiki ake wankewa gaba daya so daga niyyar yin wankan janaba din nan da ka zo ka wanke har da gabaɓuwan alwala to wannan fidda janabar ta sa ka zama mai tsarki kamar mai alwala kai ba ma kamar mai alwala ba ma matsayin mai ma wanka da haka idan mutum yayin wankan janaba ba sai ya maimaita alwala ba to akwai kuma wata sifa a wanda za ku zo su tambaya nan gaba nan insha Allah ta wankan janabar da ana yin alwala a cikinta ana yin alwala mara daidai in ka zo kai tsarki sai kai alwala mara daidai wanke hannu sau daya gwiwar hannu sau daya wanke fuska sau daya shafan kai da wayi sau daya da sauransu to sannan ka zo ka watsa ruwa a jikinka gabaki daya to kaga wannan ai alwalar kan ma ta fito karara fili to yaya mutum kuma wai bayan yayi wankan janaba wai kuma za ka ga ya fito wai da buta wai ba ni buta zan kara alwala wannan tasirin hasil ne ba a maimaita alwala bayan an yi wankan janaba sai dai in an karya alwalar a cikin wankan janaba kamar misali mutum yana wankan janaban yayi iska ya fidda rihi ko kuma mutum yana wankan janaban ya shafa gabansa idan mun tafi akan mazhabar waɗanda suka ce shafa gaba yana warware alwala ko kuma mutum ya dan yi bawali watakila ya dan yi fitsari ka san wasu in sun gama wanka kuma sai su ƙara fitsari kuma su kuma haka suke to wannan shi alwala ta warware in an fito za a saki sabon wanka ai sabon alwala wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa jinin hailanta ne yake mata wasa yanzu nan sai ta ganshi an jima sai ya dauke kusan tsawon sati daya haka yake mata kafin ya zubo da yawa shine take tambaya ya matsayin ibadarta kuma ta ce ba a planning take ba
to ita shi jinin al'ada abinda ake so ga mace ko wace mace ta gane yaya al'ada ta take kwana nawa jinin ki yake zuwa sannan a wani yanayi yake zuwa miki wato abin da yake wanda mata sai kaga mace ta yi shekara 10 tana jinin al'ada amma wai kullun sai ta tambaya akan jinin al'ada kuma Allah da ikon sa yakan zo musu a yanayi guda amma manta suke ya kamata ki gane a wata nawa ga wata yake zuwa miki idan yazo yana kwana nawa kafin ya dauke gaba daya daka abinda zaki rike yaushe ne farkon zuwan jininki yaushe ne kika ga alamar karshe ta tsarki menene alamar tsarki gaba ya bushe jinin ya kafe ko kuma a fita wani ruwa da yake fito a gaban su alqasatul bayda ake cewa wani farfarin ruwa ne haka da yake zuwa ko kuma as-sufra wal kudra wani ruwa ne mai fatsafatsi haka da dan hanta hanta fatsafatsi yana ba jini ba haka yana da ruwan kasa kasa duk macen da take al'ada taga waɗannan alamu sun zo mata bayan kwana 7 ko 8 ko 10 to wannan alama shike nuna cewa me jinin al'ada ta dauke duk kwanakin da suke cikin wannan gurin tana cikin jinin al'ada ne babu sallah babu alaƙar aure to amma wani lokaci akan samu sai yazo sai ya tafi hutu yana tafiya hutu ba dauke waye ba tunda bai nuna miki alamar ya dauke ba to kin ga a lokacin ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba ba za ki ba za ki ba za ki ba saboda hutu ya tafi kina cikin wani abun kwanan sai ya sake dawowa yana iya wasa yana iya tsallake kwana ɗaya kwana biyu idan kin ga alamar tsarki na gaba ɗaya kamar yadda na miki alamar bayanin alamar tsarki to zaki iya yin wankan kiki sallah a cikin wannan dan iyakan wataƙila ya dauke ne in ya dawo fa to kuma an koma ruwa ya dawo kenan to amma dan kawai bai zo ba mata ku gane jini bai zo ba shike nuna ya dauke ba tunda ai ba wai constantly zai ta zuba ya ta zuba ya ta zuba ba zai iya yiwa ki yini guda ma bai kiga ya dugo ba ki je ki tsarki ki ga ba ki ganshi ba amma yana hanya duk wannan dan hukuncin ba za ki yi me ba ba za ki yi sallah ba ba za ki yi ibada a ciki ba to ya za ki gane kawai in kin ga waɗannan manya-manyan alamu na ƙarshe kuma yana zuwa miki ne a ƙarshen jini galiban sai ƙarshen kwanakinki ya ƙare kwana 6 kwana 7 kwana 8 shine za ki gani to sai ki wankan ki ci gaba da mu'amalarki wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ce ta rubuto tambaya kwanaki yaron ta yana da yawan kuka to wai kasancewa mahaifin yaron baya son kuka har ta kai wai ya fara dukan yaron wai yaron ko wata uku bai kai ba
subhanallah
ita kuma takan ji haushi idan ya dake shi ba ta son auren shi ya samu matsala shi yasa take so mallami ba ta shawara
to shawara ta farko wai me kace ne wai duka yake wata uku subhanallah to ni ina ganin shawara ta farko aje a duba kokolwar mijin nan fa mutum yadda ki yaron da yake bai kai wata uku ba mata ku rinka auren mazaje masu hankali fa kuma ba laifi inda yanda za a yi a duba hankalin mijin nan a tabbatar lafiyar sa kalau ɗaya kenan na biyu lallai kukan yaro bai da dadi lallai kukan yaro musamman da daddare bai da dadi ko da rana ma bai da dadi akwai waɗanda ɗabi'ar su da Allah ya yi su ba sa son kukan yaro to irin wannan shawara shine ki kokari ku raba daki lallai ki kokari ku raba daki tunda Allah ya jarabe ki da yaro mai kuka sai ki ce zaki koma dakin ki in ya magana ki ce a'a ai kare maka kuka ya hana ka bacci ku raba daki in yaron ya natsu yayi baccin sa kya da dakin sa abu na biyu kar ki sake bari ya daki yaro dan kasa da wata uku dan ko shari'a bata bashi dama ya daki yaro zai kashe shi wallahi dan in ya zuciya ta nan zabge shi da mari balle yaro ne da mikewa ba kare kashe miki da idan yazo zai daka ba shi gadan bayan ke daka duk ran da yazo zai daki yaron sa hannun ki ki kare ba wai da reni ko da wulakanci ko da cin mutunci ba kuma lalle mijin nan ai masa bayani da zai fahimta ko malamin sa ko iyayen sa ko yan uwan sa ko in yazo zai da ka dauki danki ki rungume kayan ki karki bari ya dake shi sannan ke kuma ki zama mai tsari ki daina barin dan yana masa kuka tunda ai kuna da yan dabarun da kuke yi ku sa yaro ya bacci kuna da yan dabarun da kuke yi ku hana yaro ya kuka idan yaron bai da lafiya sign din alamar kuka wani lokacin yaro bai da lafiya ko kuma yana jin yunwa to ki daina barin sa da yunwa ki bashi mama ya sha a bashi magani idan bai da lafiya zaman lafiya ne ni ina ganin inji ne abin da yafi su raba daki da mutumin nan kuma ka duba matar kirki wai ba ta so ta mai magana saboda kada auren shi samu matsala ka san me yake ke nunawa yana nuna cewar idan ta yi masa magana ma zai iya sallamanta akan kukan yaro mazan zamani kenan kisa wallahi malam na shafa da ina maimaitawa wallahi kuskure ne iyaye ku rinka wannan ba da ƴaƴan ku aure ka tsagau ba bincike yanzu ka kuskure ka dauki diyarka ka bawa irin wannan mutumin ba ai bincike ba ba san halin sa ba abi hanyoyin jewa gane halin mutum da dabi'ar sa a ce mutum ya dauki hannu ya daki yaron da yake kasa da wata uku bai ba ma daidai bane kuskure ne ki dauki wannan shawarwari kuma ga lambar waya nan idan bai gyara ba sai ki dada bugo waya ko ki turo sako sai a dada baki wata shawara Allah shirye wannan miji da irin duk maza da suke da irin wannan dabi'a wallahi alam
Allah ya saka da alkairi wannan take cewa tana cikin matsala dan Allah tana so mallan ya shiga maganar auren su ta ce magana ba za ta yi a nan ba sai dai in ko ta samu ganin ma da insha Allah
to sai ki turo wa injiniya a shi masa magana sai ya mun magana sai a ga yadda za a yi a sulhun ta ku insha Allah Allah ya ba mu dacewa na'am
wannan take cewa dan Allah tana so a yi mata bayani akan istikara sannan kuma tana roƙon a taya ta da addu'a Allah ya zaba mata miji na gari
istikara shine bawa Allah zabi istikara da wasu shine a bawa Allah zabi wato ita istikara ana yi ne lokacin da kake neman wani abu wannan abun baka sani ba alheri ne ko sharri ne yanzu kamar aure da zaki wani ya zo neman ki gashi yana zuwa amma ba a san halin sa ba zahirin sa gashi ba dinin sa Allahu alamu ana da shakka a za a fara wani kasuwanci ba a sani ba akwai alheri ko akwai sharri ba a sani ba to sai a bawa Allah zabi to ya ake ana yin sallah raka'a biyu ne a karanta fatiha da kul ya kafir wannan da fatiha da kul wallahu ko kuma fatiha da kowace sura aka ga dama a karanta yayi idan an yi tahiyya an gama kafin a yi sallama za a karanta wannan addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'ajili wa 'ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'ajili wa 'ajili fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li al-khaira haythu kana thumma arzini bihi wannan ita ce du'a al-istikhara hadisi bukhari da muslim hadisi sahihi inda ta ce da jabir dan abdullah abin da ma'anar istikhara take shine ya Allah ina baka zabi da ilimin ka da kudrar ka da ikon ka kai ne ka sani ni ban sani ba kai ne masanin gaibu ya Allah idan ka san wannan al'amari sai ka faɗi sunan al'amarin in aure ne in miji ne in wani harka ne in wata mu'amala ce sai mutum ya faɗi sunan abun alheri ne a gare ni addini na da duniya ta da lahira na ka yassare min shi ka sauƙaƙa min shi ka tabbatar min da shi kai mun albarka a ciki idan kuma ka san wannan al'amari sai ka faɗi sunan al'amarin sharri ne gare ni a addini na da rayuwata to ka kautar da ni da shi ka neman mana alkhairi ka yarda mun da shi duk inda yake. To wannan shine idan wani yazo neman ki aure zaki wannan kuma za a yi sai ana maimaita har sai an samu kwanciyar hankali. Istikhara ba wani malami ne yake zuwa ya je wani ba. Istikhara ba a ruwa ake gani ba. Istikhara ba a farin wata ake gani ba. Istikhara ba wani wanda zai je zauna yana ta karban kudin mutane wai yana yin wani istikhara. Mutum kowa da kansa yake yin istikhararsa. Ki je ki yi ki haddace addu'a. Yana nan a cikin littafin Yasin Muslim. Allah ya baki nasara kuma ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta miji na kwarai. Ubangiji Allah ya miki zabi na kwarai. Allah ya baki miji salihi na kwarai kima Allah ya saki zama ta kwarai din Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa an yi sallar la'asar ne an yi raka'a uku sai ya samu raka'a daya ta karshe aka yi sallama aka yi raka'a daya aka yi sallama dan Allah wai ya zai yi rama ya za ta yi rama sannan take tana neman a taya ta da addu'a Allah ya ba ta miji nagari kuma Allah ya shige da al'umma baki daya
wanda ya zo ya samu sallah ta la'asar raka'a ɗayan ƙarshe ya samu fatiha kaɗai kenan idan ya tashi yanda zai yi zai tashi ya kawo raka'a ɗaya da sura fatiha da sura sai ya zauna ya zaman tahiya ya haɗa ta da waccan ɗayan kenan yanzu saura masa biyu to sai ya tashi sai ya kawo raka'o'i guda biyu na ƙarshe babu sura fatiha kaɗai haka duk salloli ake rama su ƙarin bayanin shi ne duk lokacin da mutum sallah ta kubuce masa idan ya zo wasu rako'i suka kubuce masa idan ya zo zai bi liman to ya mayar da sallar da yake bin liman ɗin shi a wajensa shi a wajen mamun kenan shi ne farkon sallarsa ma'ana ka ɗauka rako'in ƙarshen liman ɗin nan kai kuma kai ne na farkonka kenan cikawa mutum yake yi ba ramawa yake ba wallahu alam muna miki addu'a Allah ya baki miji na kwarai Allah ya baki salihi na kwarai wai ni ban sani ba ni me yasa maza ba sa rubutuwa ai musu addu'a Allah ya ba su mata kwarai mata sun yi yawa ko
mata ne sun yi yawa
to Allah ya sauke
amin amin
mata su sun gamsu kawai na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa zai dauki azumi ne sai makar bai tashi sahur da wuri ba kuma akwai janaba a jikinsa ya sauri ya danci abinci ya shiga ban daki zai fara wanka sai aka kira as-salatu to shine yake tambaya zai iya daukan azumin ko kuwa
bare kuwa janaba ba ta hana daukan azumi ya halatta mutum ya dauki azumi niyyar azumi da janaba sanana Aisha ta faɗa hadisi sai tace da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya samun su su ci sahur da janaba a jikinsu kuma su dauki niyyar azumi da janaba a jikinsu wannan babu laifi wallahi malam
wannan take cewa kamar ta shayar da maraya ne har ya girma a hannunsa to ya a shekara nawa ya kamata ta gaya wa yaron mahaifiyarsa ta rasu
babu wani kayyadaddiyar lokaci da shari'a ta kayyade cewa sai in yaron ya kai wannan shekara za a gaya masa cewa uwarsa ta rasu kawai a duba lokacin da an gaya masa ba zai shiga damuwa sosai ba a duba lokacin da kawai in an ga hankalinsa ya kai a sanar da shi cewa to mahaifiyarka Allah ya mata rasuwa sai ka zama mai hakuri a lokacin za a yi mai wa'azi ya ji a lokacin za a yi rarrashin sa ya ji amma babu wani shekara a iya sani na kayyadajje da aka ce sai in yaro ya kai wannan lokaci ne za a sanar da shi cewa uwarsa ta rasu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta mace ta dinga dafa abinci tana bayarwa wa marayu duk ranar juma'a ba tare da sanin mijinta ba amma tana sallah dan ya je wajen mijin wa
idan duk sadakar da mace za ta yi a gidan mijinta idan bai zai cutar da shi ba ya halatta bil ma'ruf mace tana da jurisdiction tana da yanci tana da dama da za ta iya daukan wani dan abu ta yi sadaka da shi daga cikin abincin gidan miji amma idan ba zai cutar da shi ba ko da bai sani ba amma in mai nauyi ne to ya kamata a sanar da shi idan mai nauyi ne sadakar mai nauyi ce zai ja kaya zai ja abinci da yawa to lalle a sanar da shi kuma kin yi hankali kin yi tunani kina cewa Allah ya kaiwa mijin ladan ka san me yasa matan suke tambaya wani yana da wadata yana da halin baya sadaka to ita kuma tana son me tana son mijin ya samu lada amma in dai zai ga abin nan wani ai an masa wani ni so so to ta mun da binci na gidana ni ni sadaka dole ne sadaka haka yake ga matarsa ka bashirme Allah sauke to ki kula idan zai iya illata shi zai iya raunana shi sai an sanar da shi amma normal sadaka ki dafa abinci ki bayar in dai bai raunana shi ba ba laifi bane ko bai sani ba kuma kin yi ni ya Allah kai masa lada zamu dauka a cikin hadisi yadda yazo khudhi min mali bil ma'ruf ki dauka cikin dukiyarsa bil ma'ruf na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai da gaske ne idan mace tana soyayya da wani alhalin tana da aure ko da ta rabu da mijin nata babu aure a tsakaninta da wancan har abada wancan saurayin kenan wanda ake soyayya da shi a halin ana da aure ita tambayar ta kenan
wato wannan tambayar tana da ban haushi kwarai da gaske kuma da ya kamata hakan ne ma ya kamata ya zama to amma dai ba haka bane ba na farko dai cin amana ne matar aure tana soyayya da wani wanda yau kuma ya zama ruwan dare ina fadin wannan ina maimaita ne saboda masu aure da waɗanda suke ajiye mata a gidansu su san halin mata akwai matan da ba su da amana akwai matan da ba su da gaskiya akwai matan da maciya amana ne mai wadara ma'ainda ta karbi kudin jabananka ta maka ladabi da biyayya amma tana buga waya wani suna hira da wani kuma da aurenta haramun alayki baiwa Allah kin aikata haram kuma wallahi Allah ba zai kyale ki ba sai ya tozarta ki akan wannan mummunan dabi'a na cin amanar aure na cin mutuncin miji haramun ne abu na biyu haramun ne ga duk wani namiji ya nemi aure cikin aure haramun ne ga duk wani namiji ya nemi aure cikin aure mace tana gidan aure kuma kana soyayya da ita kana neman aure wannan neman auren haram ne kuma wannan auren idan an yi shi an gina shi akan haram ne shine malaman da suke bayar da wannan fatawar mai zafi ai suna cewa abinda aka gina shi akan haram haram ne bai bushi saboda na farko ta yi soyayya da mijin da ta yi soyayya da mijinta mana ta so wani kuma alhali tana da mijinta na aure na biyu ya neme ta da aure da aurenta ya neme ta shi ya kashe auren kuma ya zo ya aure ta sinuwa ce akan mai irin wannan ɗabi'ar to amma idan haka kawai aure ya zo ya mutu wataƙila sun yi soyayya su ta so shi ya so ta auren ya mutu to daga baya kuma ta je ta aure shi wannan akwai aure tsakaninsu amma dai haram ɗin da suka aikata yana nan yana bibiyarsu wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah a sa shi a cikin addu'a yana cikin damuwa wajen aikin su ne aka dakatar da ma'aikata to hadda shi a ciki yace ba shi da mataimaki sai Allah
ya rab Allah ka taimaka masa ya ubangiji yayi kira bai da wani mai taimako in ba kai ba matsalar dakatar da ma'aikata din nan tana da ban tsoro tana da damuwa shi yasa kullum ma'aikata gwamnati ake cewa ku kama sana'a ma'aikacin gwamnati ya kama kada ya dogara da aiki guda daya jama'a yan Najeriya kasar mu fa yawanci ba abin doka da oda kamfanoni ba sa bin ka'idojin aiki ma'aikatan gwamnati wasu ba sa bin ka'idojin aiki dan haka duk wanda ya samu dama bayan aikin sai hada da wata sana'a da zai rinka dogaro da ita ni da ku duk mun yi intifaki ma albashi yanzu ba zai iya rike mutum ba to kaga batun ma ka dogara da aikin ka na gwamnati kawai ko aikin ka na kamfani kawai ko aikin ka na office kawai ai bata ma taso ba a wannan zamani ga tarin yaya muna tarawa ga tsadar kudin makaranta ga tsadar kudin haya ga tsadar abinci ga tsada ga tsada ga tsada kan tsada dan haka neman wata sana'a da mutum zai rinka developing dinta yana renonta a hankali a hankali yana aikin sa yana wani abu wannan yana da kyau kwarai a dan kasuwanci ne sayo kaya ne kana sayarwa a noma ne a kiwo ne a kauye a wani abu na samu ne duk wani abu da daidai mutum zai iya dan jalabtawa ya dan samu wani kari transportation ne a transport ne mutum zai rinka yi a'a menene ko yaya dai haka sifiri je kaka dawo wannan yana da kyau ma'aikacin gwamnati abin tausayi gaskiya ya rinka yin wannan to ko koran mutum aka yi wato galabaitar ba za ta yi yawa ba amma aka zo aka kori mutum daga aiki aka dakatar da shi da aiki bai san komai ba sai zuwa office wallahi zai galabaita musamman a wannan zamani da taimako ya kadan Allah ya bashi mafita Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara
Allah ya saka da alkhairi wannan kake cewa ya halatta mace ta nemi saki a gun mijinta bisa dalilin rashin fahimta da take tsakanin su ba fahimta tsakanin su tace saboda kiyayewa da samun natsuwa ya halatta ta nemi saki
kwarai kuwa ya halatta duk macen da bata samu fahimta da mijinta ba babu natsuwa tsakanin su ko babu soyayya tsakanin su ya halatta ta nemi mijinta ya sake ta hadisin da yazo ya magana akan haram ne mace ta nemi saki cewa ya ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba komai ba ba'si ba komai to kaga wannan kuma akwai komai yanzu wanda yake dukanta ya halatta nemi ya sake ta ai kaga da komai wanda yake zagin ubanta ya halatta nemi ya sake ta ai kaga akwai komai wanda baya ciyar da ita ya halatta nemi ya sake ta kaga akwai komai wanda mijinta bai da lafiya baya biya mata bukatar ta za ta iya neman ya sake ta kaga ai akwai komai fi ghairi ma ba'sin din wai irin ba komai jiko komai ana yi mata bata rasa komai ba to wannan shine aka ce haramun a nemi saki amma in dai akwai sababi in dai akwai dalili zaki iya neman ya sauke miki ko mijin ya sauke mata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace cewa an ce wankan jalaba yana da siffa biyu akwai sifatul kamala da ijaza to malam mace za ta iya yin sifatul ijaza a wankan janaba ko haila idan za ta iya ƙara mata bayani ya yake
asalin sifofin guda biyu sifatul kamal da sifatul ijza sifatul kamal da sifatul ijza ne kamal cikakken sifan wankan janaba shine mutum ya shiga banɗaki da wadataccen ruwan da zai wanka ya fara yin tsarki ya wanke gurin da in janabar ta taba sannan yayi alwala kamar da nayi bayani dazu alwala mara daidai sannan ya raba gidan jikinsa gida biyu ya debo ruwa ya wanke kansa gaba daya a dunkule kan nan ce kai tun daga wuyan nan har gemu haka gaba daya wanke sai ya debo ruwa ya wanke bangaren damansa gaba daya har kasa sai kuma ya debo ruwa ya wanke bangaren hagun dinsa gaba daya har kasa sai kuma ya wanke kafafuwansa sai ya fita wannan shine wankan janaba sifatul kamal cikakke sifa kenan to sai kuma sifatul ijza ita ce ta halatta ta wadatar mutum kawai da yazo yayi tsarkin sa an gani in ya tsarkin sa yayi alwala kawai ya wanke jikin sa gaba daya zubo ruwa ya wanke ko ina ba sai ya raba jikin sa gida biyu ba sai ya wanke kansa shi kare ba ba sai kawai ya wanke tun daga kansa ya wanke ko ina shine ibn rushd yake cewa wama yuradu min al-ghusl al-i'aba abinda ake nufi da wanka shine al-i'aba gama jiki da ruwa gaba daya to wannan sifatul ijza da sifatul kamal duk wanda yazo wankan janaba ya zabi daya yayi a ciki wankan yayi ko a wani ko na haila ne ko na janaba ne ko na me koma me ba laifi wallahi alam
me tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin rashin bayyana karatu a sallah kamar maghrib ko isha'i da ake bayyanawa
malaman fiqh sun ce duk wanda ya boye karatu a lokacin da ya kamata a bayyana yayi ragi zai sujira qabli salami shine hukuncin sa na'am
wannan take cewa wanda ya rasu ranar juma'a da yamma amma sai ranar asabar aka kai shi shin wannan falala ta rasuwa ranar juma'a tana tare da shi
kwarai ko da gaske an ya mutu ranar juma'a wani uzuri yasa ba a binne shi ba sai asabar ko lahadi yana da falalar mutuwa ranar juma'a menene falalar mutuwa ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya rasu ranar juma'a أمن من فتنة القبر أن أمن تدشي دقى فتنة قبري قبادي بس أمي تنبيه قبري با. الله أكبر يا الله كأذل سامو دا متوى يوم الجمعة دي دب متلمي دا الله يا مسا أدركي كو حدري كو متوى كون أبو يفادي يا متران الجمعة تو اندينا مسلمي با مشركي با تنبيه قبري ما بزا أمسا با. الله أكبر الله أكبر الله ينعيه وسبيوة amma fa nace musulmi dan wani yazo ya taba tambaya nace mallan ai mu akwai wani arne ran juma'a mutu a anguwar mu nace ban da shi sai musulmi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana da yarinya yar shekara 14 tana ta fi sauran yaran sa nutsuwa yace saboda ita ce babba amma wai yana yawan mafarkin yana dukanta
to
har ya farka yana kuka koyi mafarkin tayi wani abu da ya kauce wa hanya sosai kuma yace har da Qur'ani ne da ita shine tambayar ta
shedan ne wannan wannan mafarkin azghasu ahlam ake cewa mafarki ne na soki burzu na shirme kawai ba wannan yana nuna cewa yarinyar bata da kirki ko kuma bata da albarka ko bata da alheri bane shedan ne yake yaudara kai yake cutar da kai akan ta da haka ka je kai sadaka ka rubu da wannan mummunan mafarki kuma kada kai aiki da shi kuma yarinya a ci gaba da taimakon ta akan aikin alkhairin da take Allah ya saka da alkhairi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta mace ta yi addu'a mijinta kar ya kara mata kishiya
a ni bayani ko ko za ka kara wata tambayar
ai bayani
ya halatta mace ta yi addu'a kada Allah ya sa mai gidanta ya kara mata kishiya idan na farko dai ta san bai da halin da zai rike su in yi aura kaga wannan addu'ar halattacciya ne saboda za su galabaita na biyu in ta san ba zai yi adalci ba azzalimi ne shi na uku wataƙila auren zai yi ne don huce haushi akwai maza da suke yin auren huce haushi tunda kika bata mini to sai nayi aure na wulakanta ki na hudu ko na biyar wataƙila auren idan yayi zai iya kai shi ga halaka saboda zai rashin adalci wannan idan ta yi addu'a kada Allah ya sa ya auren nan to ai duk alheri ne gare shi a amsa ta biyu shine bai halatta ta yi addu'a kada mijinta ya aure ba bai halatta ba na farko ai bata san halinsa ba zai zalunci ko bai zalunci ba wataƙila yana da halin da zai iya rike su sannan kuma bata da dalilin da za ta hana shi ya aure saboda ba abin da yayi mata na shiga hakinta ko tauye mata hakinta a bai halatta ba yaya za ta yi addu'a akan abin da Allah ya halatta masa ta ce kada Allah ya sa yayi bai halatta ba saboda Allah ya halatta masa ya kara aure to kuma tunda ba ta da wani uzuri ba ta da wani abin da ta dogara da shi kamar yadda aka tambaye wata mata ta ce aka ce babu ci tace akwai babu sha akwai yana miki zalunci ne a ya shiga hakkinki ne a ya dauke kwananki ne a ya akai ni kawai bana son abokin zama ne to kariya kike yi kuma baki isa ba to anan gurin bai halatta mace ta roki Allah ta yi addu'a mijinta kada ya mata kishiya ba sannan kuma ina so maza su gane wani abu guda shi zama da kishiya dinan da kuke gani ina so a fahimce ni don Allah zama da kishiya da ake fada ra'ayi ne na mace idan kafin ka auri mace tace ni zan aure ka amma ra'ayi na ne ku fahimce ni fa ni bazan zauna da wata ba ka yadda a haka eh na yadda bazan mai kishiya ba to almuslimuna ala shurutin kuma wannan sharadin ba sharadi ne lalatacce ba ra'ayi ne kamar yadda namiji shi kuma zai ce ni kuma ra'ayi na ne ni ma bazan ƙara aure ba to wata mace zai zo ya aure ta ta ce dole sai ya ƙara aure saboda aiki ya manta yau ko kuma dole sai ya ƙara aure ko na ina jin babu wani mai hankali a cikin ku da zai ce idan namiji ya ce ra'ayin sa ne shi da mace ɗaya zai zauna yayi laifi ya saba wa Allah ko haka ne ko ba haka bane shi ba zai ƙara ba lafiyar sa kalau yana da hali kawai shi bai ƙara ba yanzu yayi laifi to ita wannan ina magana kafin ka aure ta ba bayan ka aure ta ba kafin ka aure ta ce wani in ka san zaka mini kishiya ka bar ni kawai ni na fi son mijin da daga ni sai shi zamu zauna kuma ni ban hana ka ba za ka yi zuwa ka je ka auri duk wanda za ka aura amma ni ba zan zauna da wata bane ni kadai ne zan zauna sharadina ne za ka cika mini na yi alkawari hajiya zan cika miki to dole ka cika ba za ka ƙara aure ba amma bayan ka aure ta kuna zaman zaman ku sai ta ce ita sharadi ne ba za a mata kishiya ba to wannan kuma a ba ta da haƙƙi ba ta da dama tunda ai ka riga ka aure ta kuma kuna tare da ita kuma ba ka kafa maka sharadi kafin ka aure ta ba dan haka in mace ta ce ita kawai zaman ta ita za ta zauna ba za ta auri mai mata ba ko kuma ba za ta auri wanda zai mata kishiya ba wannan ra'ayinta ne kuma shi din mijin ya yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahimahullahu ta'ala yayi bayani irin makamantan wannan duk wanda mata ta kafa mai sharadi irin wannan kuma ya yadda yace eh ya aminta shi zai aure ta a bisa wannan sharadi yace bai halatta ta ya ƙara auren nan ba amma wasu malaman kuma sun saba mata cewa ai kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi atashar wallahu ta'ala alam ba zan fassara ba fa yauwa don bana tare da ra'ayi
wannan yake cewa idan mutum yayi sujjada ya ake so kafarsa ta kasance ta baya hada su aka fi so a yi ko raba su za a yi
hada su ake yi a kafe su haka sai a hade su ba wai haka a bude ba yauwa kamar yadda riwaya ta zo wata rana na Aisha ko ita kuma kaman ce ta ce cikin dare annabi yana sallah ta zo sanar da dumansa sai ta ji daga digansa suna hade kenan idan an yi sujjada hadewa ake yi wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi wannan take yake cewa ya halatta miji da ya aure matar da ba yaran su daya ba ya bar ta dinga yin abin da ya saba shari'a kamar mu'amala da wasu mazan da fita babu izinin shi har tana ikrarin wai ko ya sake ta ai akwai mazan da za su aure ta sannan kuma take cewa wai take ikrarin cewa wai dan mata aure ta kula wasu mazajen ta yi mu'amala da wasu mazajen da bai wuce ɗaya ko biyu ba wai ba ta yi sabo ba shine ana nuna masa Allah zai tambaye shi akan yadda ya bar ta sai ya ce Allah ba zai kama shi ba dan yayi iyayen sa wai ita ce ba ta ji kuma wai bai taba kama ta ai tana zina ba
na farko bambancin yare ba shine yake nuna bambancin addini ba bambancin yare dan mutum ya je auro ko inyamura ko bafulatana ko bayarabiya ko bateriya ko yar indiya ko yar ina ne ba mutum din ya auro mace ba zai zuba mata ido kyale ce ce ai a garin su haka suke ko al'adar suke ba tana aikata abin da ke saban Allah ba daidai bane kuskure ne sannan ita kuma ba ta da wani lasisi ba ta da wani hujja ba ta da wani dalilin da za ta zo suna aikata abin da ta ga dama wai saboda ai al'adar su ba daidai bane ita al'adar su a garin su ana hira da maza al'adar su a garin su ko mata aure ma tana yin saurayi wannan duk ya saba wa Allah to irin wannan mata da take wannan dabi'a ko dai ta daina yi mijin ya ci gaba da zama da ita ko kuma idan ba za ta daina ba ya rabu da ita magana kuma ya ce wai zai kyale ta a haka yayi yaki ta ki ta daina a to bai dau mataki ba ya dau mataki akan ta tabbari in tana son zaman auren ta idan ba ta so kuma ta ci gaba amma wannan abun akwai son zuciya mijin naku soyayyar matar ta lullube masa ido ba zai iya mata hukunci ba kuma wannan kuskure ne wallahi alam za a je a kawo masa dan da ba nasa ba a cikin gidansa kuma yazo ya ci gadon ku tare wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi nan yake tambaya wai dole ne mutum sai yayi tsarki gabanin kowace alwala da zai yi
ba dole bane ba sai in alwalarsa ta kar sai idan tsarkin sa ya lalace
Me tambaya ta gaba take cewa ko yake cewa dan Allah a taya shi da addu'a Allah ya ba su sa'a bisa jaraba da za su fara sannan kuma akwai wata addu'a ta jaraba da za a bashi
Allah ya ba wa dalibai dukkan su gaba ɗaya masu kokarin zana jarabawa da masu kokarin jissan jami'a yanzu da waɗansu ma daliban a yanzu haka a jami'a suna jarabawa Allah ya ba su nasara Allah ya ba su dacewa babu wata addu'a da na sani ta cin jarabawa sama da Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan mu dai da muna karatu muka damu malaman mu muka ce sai muna addu'a suka ce gashi abin da zaku faɗa ya Allah ba abu mai sauki sai abin da ka mai da shi sauki kai ne kake mai da abu mai damuwa ya zama sauki ka tabu ga wannan addu'ar kuma kai karatu yawa sai an yi karatu a ji a bude littafi a yi bincike sosai kuma a buga Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan kuma shi wannan addu'ar akan duk wani abin da yake damun ka duk abin da kake nema kana so Allah ya kawo maka shi cikin sauki to zaka rinka yin irin wannan addu'a Allahu alam
wannan take cewa wai tana mafarkin maciji yana binta dan Allah a bata shawara
gaskiya malamai sun yi bayani cewa mafarkin maciji alama ne na shafan aljini akwai shedanu a tattare da ke ko shedanu suna zuwa suna kama ki da yara mafarkin maciji mafarkin makabarta mafarkin mutum a cikin daji mafarkin dawaki mafarkin mutum ya tashi sama mafarkin mutum yana linkaya a cikin ruwa ko ruwa yana dukansa mafarkin mutum yana taunan wani abu wannan duka alama ne na shafan aljini da kake dage da addu'a yanzu zaki kwanta bacci ki rinka azkarus sabahi wal masa zikirin safe da na yamma Allah ya warkar Allah iyayi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah mallam ya fahimtar da mutane wai idan saurayi ya ce yana son bazawara sai iyayensa da ƴan uwansa su yi ta magana ko ma su hana shi
idan saurayi ya ce yana son bazawara
eh zai aure
okay babu wani dalili a shari'a da aka ce idan mutum saurayi ne ya aure bazawara babu wani dalili wai kar ya aure bazawara babu wani dalili Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na Khadija tana bazawara kuma ita ce matarsa ta farko idan bazawara tana da quality tana da alkhairinta kuma mutum ya ga zai iya ya halitta aure ta to amma malamai sun yi magana akwai alkafa'a dacewa ana duba dacewan shekaru alkafa'a fi sunni alkafa'a fi ilmi alkafa'a fi kaza wa kaza ga malaman da suka yi dauki ra'ayin itibari da kafa'a a cikin aure din mana ba za a zo a dauki tsoho a hada shi da yarinya yar karama ba ko a dauki yar karamar yarinya a hada ta da sa'an kakanta ba ko nan makamancin wannan ba wasu malamai sun sana kuma samun daidaito a wajen shekarun a wajen aure din yana da tasiri kwarai kwarai da gaske kuma yana da amfanin sa wani lokacin auren bazawaran sannan kuma yana dauke da illolin sa yaro ya aure bazawaran daga cikin illolin wani lokacin shine idan ba a san waye mijinta ba da ya rabu da ita da yake nan na biyu wata ila ba a san iya bukatar ta ba wata ila bukatar ta ta haurauta bukatar yaron bukata ta namiji kenan abu na uku wata ila tana da wata cuta shi yasa mai gidan nata ya rabu da ita kuma cutar ba lalle ya fito ya fada a duniya a ji ba abu na hudu wataƙila za ta iya masa wayo shekarunta ya yi nesa da shi ta iya sa shi a cikin wani yanayi wanda yake ba na daidai ba akwai dai matsaloli da yawa kuma akwai alkhairai da haka duk wanda mutum ya auna ya ga yafi masa ya duba ya gani tare da neman shawaran iyaye da neman shawaran ƴan uwa da dangi wannan sai ai abin da aka ga ya kamata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene wai hukuncin sa a wajen Allah yana bayyana sai da kayan mata
tana
ko tana sai da kayan mata so akwai ƴan matan da suke zuwa wanda ba su da aure suna zuwa su siya kuma alhalin bin maza suke yi shine suke tambaya
wannan haram ne na farko wato ya kamata wata mace ta yiwo mana bayani wata rana ta yi mana bayani wai me kayan matan nan ne suna yawan fada ka san suna da sirri irin nasu sai ka ji ai an ji ai Hajiya tana sai da kayan mata kaya ne ban sani ba ko a zama na gaba ya kamata ai bayani dalla dalla idan an ce mata suna sai da kayan mata kayan neman maza ko suna fassara shi da haka kayan da yake sa namiji ya je sha'awa a fidda shi daga hayyacinsa maganin mata kenan to yanzu ke daidai ne ki je ki sayarwa yarinya da bata da miji kuma da kanki kin ce tana bin maza haram ne haramun ne wannan cinikin haramun ne wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take sa ya halatta mace wai kai treatment ko ta dan yayyanke gashin ta saboda ya ƙara tsaho na ga wata dabara ce idan an dan yayyanke shin kadan to yana ƙara
idan akwai buƙatar wata larura ko akwai buƙatar a gyara shi za a iya yankewa mana dan a gyara shi saboda wata larura da ta gindaya wallahu alam ko aski ma za a iya aski an akwai wani ciwo ko wata larura
bai dan ya ƙara tsaho ne wannan
zai iya yi babu laifi wallahi ana mai iya sani na tunda ai tsawon gashin ba laifi bane
to Allah ya saka
sai dai in mun dauke shi kuma a babin canja halitta ne to wannan kuma bai halatta ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne yace sai ta dakatar da haihuwa ita ta haifa masa yara shida so abokiyar zamanta kuma bata taba haihuwa ba to wai ana ta nema mata maganin haihuwa to ita shine damuwar tata ita ƴaƴanta shida an ce ta dakata ita kuma waccan bata taba haihuwa ba ana nema mata maganin haihuwa
to waye mai damuwar a ciki
abokiyar zaman tata ce
amma na ta ga abokiyar ta haifi ƴaƴan shida ita bata haihu ba
a'a wacce ta haihu shidan ita aka ce ta dakatar da haihuwa
na farko dai miji bai da wani dalili a shari'a haka kawai zikau ya ce wai matarsa ta dakatar da haihuwa babu wannan abun a shari'a sai dai inda uzuri sai dai inda larura ko ciwo ko wani abu da shari'a ta yadda da shi dan haka karki dakatar da haihuwa ki ci gaba da haihuwa ki idan yana so shi ya je a dakatar da shi ai akwai abin da ake yi maza a fidiye su duk matar da mijinta ya ce ta daina haihuwa ta dakatar da haihuwa ce mai gida je ka asibiti a fidiye ka idan ya je ya dakatar da haihuwa ke daure miki mai fa ko aka dinke ta ya fadi ya mutu ko yayan da kuka haifa suka mutu ko kuma auren ki ya mutu kika koma ni gida fa in dai akwai ci akwai sha akwai zama wurin zama to me ne cewa a dakatar da haihuwa ke kika hana waccan haihuwa ba ke kika hana waccan haihuwa ba kuma akwai ɗan dabaru da ake yi ai na rage haihuwar a rage yawan haihuwar ba sai ku yi ta wannan dabarun ba amma a ce kawai mace ta dakatar da haihuwa haka kawai zika ba dalili wannan bai halatta ba amma dalilin ma fa sai in Allah ya yarda da shi yawa dan wani zai ci da dalili sai Allah ya yarda da shi sai annabi ya yarda da shi sai malamai sun ba da fatawa amma a irin wannan kawai mijin ke ce ki dakatar da haihuwa saboda kishiyar ki ba ta haihuwa babu hujja babu dalili kuma bai halatta ba kuma kar a yi masa goyon baya kar a bi bayansa kuma akwai mazan da yanzu suke da ɗabi'a malam haka kawai namiji sai ya ce wai mace wai ta daina haihuwa kawai da ya sha iska sai ce ta daina haihuwa mata suna yawan kawo mana wannan kukan ya takura mata ta dauki ciki yana ta bala'i ki je ki san yadda zaki wallahi sai kin zubar da ciki malam zubar da cikin da ake a kasan nan yana da yawa ba ta da dalili na shari'a ba mutane suna ta bawa kansu fatawa haka kawai mutum zai haka kawai a gida kawai sai bawa kansa fatawa ya ce matarsa da zai ta zubar da ciki kawai an mai da zubar da ciki kamar zubar da kununi a kofi bai kamata ake musu da'a akan wannan abun ba da wasu ma'aikata asibiti marasa tsoron Allah da mace ta je kawai su sulkuma mata allura su zama mata da ciki wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah yawmul kiyamati da mijin da haka kawai zai ce wa matarsa wai shi haihuwa ta ishe shi wai baya san haihuwa ka je ka fidiye kanka mana ku je ku ci sa mata suna ta zubar da ciki kuna gaba da matan ku saboda suna haihuwa ku kuma masu sana'a kuna ta zubar da cikin mata har kawai mutum ya zo ya ta hukunci hukunci na Allah da Annabi kawai ka zauna a gidanka saboda kai mai gida ne ke ta bada hukunci ka ce ga yadda za a yi ai zaman aure ba zaman maguzanci bane zaman addini ne zaman shari'a ne dole sai an tuntube Allah sai an tuntube manzon Allah sai an tuntube malamai sai sun bada fatawa wani miji haka kawai yace matarsa shi kawai fa shi fa baya so taihu tace mai gida saboda yace kawai ni ba na so kuma shi a lissafi shi ne wajen 17 ne a gidansu ita kuma ya dakatar da ita ta dan yi kwaya ɗaya ko kwaya biyu Allah shirye da su
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya shirye yin aure sosai ne mashawarar iyayensa da baban da maman to kowanne sai suka bashi yarinya da zai aura to da yake iyayen sun rabu ne yace tun yana yaro suka rabu ko shine yanzu yake neman shawara wai wacce zai dauka a ciki shawara uban zai dauka ko na maman ta sa
ni kuma wannan ai nema yake kure ne ne ko me aka wannan tambayar me yake so yace to ni yanzu me shafe da shawara da abu
sai shawara
shi wai kai shi ji ne mu shawara wuri guda biyu shawara ka sanar da su zaka yi aure yanzu daidai ne zai ce mama zan yi aure a nemo mun mata baba zan yi aure a nemo mun mata kuma ya ji ya rikito rikici mu kuma ne ya kama da ya bar mu yana mu raba fada
Allah ya saka da alkhairi
to ni anan gurin ka je kai addu'a kai istikhara wanda hankalin ka yi kwanciya kawai ka aura shine fatawar kai addu'a kai istikhara wanda hankalin ka yi kwanciya ka aura na'am
tambaya ta karshe take cewa tana da samari da guda uku amma ta fi son wanda suka dade da shi shekarar 5 to sai ta je kai istikhara to da tai istikhara wanda ba ta son a ciki sai ta ji ya fi kwanta mata bayan ta yi istikhara kenan sai ta ji ra'ayinta ya karkata zuwa gare shi to shine take tambaya kuma gashi shi yana da dan wasa ne amma kamar baya son ta haka sosai shine take cewa za ta iya samun addu'ar da za ta yi wata Allah zai karkato mata shi wai ya dawo kanta
na farko dai dadewa da saurayi ba shi ke nuna alherin ba
sai da ma shi kan ma ba shi din ba
yawa dadewa da saurayi dan kin shekarar 5-10 kina tafafatawa da wani ba shi ke nuna yana da alheri da tare da shi ba wataƙila ma zai fi daukan ma'anar mai wasan ne mutum shekara 7 shekara 5 yana bin yarinya me yake yi kuna ta saban Allah in ba sa'a ba na ɗaya kenan na biyu idan mutum yayi addu'a ko mutum yayi istikhara ya bawa Allah zabi ne to sai wani abu ya bayyana ya ga hanyar wannan ta zo masa cikin sauki to ya bi abin da ya bayyana gare shi na istikhara din yanda zaki zuba ido ki gani wanne ne himmata wanne ne kika ga addu'ar ki ta fi karkata gare shi sai ki je ki aure shi amma koda bayan kin yi istikhara koda bayan kin yi istikhara kuma daman kina da choice kin riga kin makala ranki akan wani to fa istikharar nan ba za ta yi miki ba malamai suna cewa ai ana istikhara ne ana ba wa Allah zabi ne kafin mutum shi ya zaba to kin riga kin zaba kin sa a ranki ga wanda kike so to wannan dai akwai buƙatar ki dada tuntuban malamai su dada baki shawara in a Kano kike sai ki bugo waya sai ki dada yin bayani dan a dada duba su bangarori sai a baki shawara wallahu ta'ala a'lam
akwai wani da ya tambaya a comment ya dagi da Allah an sa masa wai hukuncin sallah a gaban liman musamman sallar Idi
idan akwai larura babu wuri ya halatta idan kuma babu larura akwai yalwataccen wuri haram ne ko a sallar Idi ko a sallar Juma'a ko a khamsalawat ai sallah a gaban liman wannan mazhabobin guda hudu gaba daya sun yi ittifaki akan bai halatta bayin sallah a gaban liman sai dai in babu wuri ko kuma akwai wata larura zai iya yiwa akwai wurin an hana ayi sallah zai iya akwai wurin kan hanya ne zai iya akwai wurin kofar shagon wani ne zai iya akwai wurin wata kila wasu sun saka motoci sun yi parking amma haka kawai mutum ya zo gaban liman ya kama yin sallah sallar bata yi ba bata inganta ba kuma bai halatta ba wallahi alam
sallar saka da alkari ma sauraro duka anan muka zo karshen shirin sai kuma insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za a dora da akwai wanda suka turo tambayoyinsu da yawa suna nan insha Allah za a bi su daya bayan daya in ke malam ya samu lokaci za a ci gaba da amsa su dalili azumi ma ya zo bana jin bai fa'i program guda daya ba daga nan azumi za a rufe
to idan Allah ya samu ya ara mana lokaci in mun samu lokaci za mu iya yi a sati mai sau biyu don mu rage yawan tambayoyin kafin azumi kuma zai yi kyau idan akwai tambayoyi akan azumi idan akwai tambayoyi akan azumi da suka shafi harkokin azumi to a tuturo su sai mu hada ya zama zaman mu na ƙarshe za mu yi ne akan ɗauraya akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi ka tuna mini in mun samu lokaci kafin mu tafi hutun azumi sai mu yi zama ko da zama biyu ne don mu rage yawan tambayoyin in Allah ya samu samu dama in ba mu samu dama ba kuma za mu haɗu da ku a cikin Ramadan insha Allah muna fatan Allah ya sa mana albarka ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kare mu da karewarsa ya sa aljanna cikin hukumarmu akwai wani abu
to wanda suka dauki akwai muna godiya ga wanda suka dauki wannan shirin ke tsaye akwai Ahmad Ibrahim Muhammad da Salis Nasir Muhammad Taraba da Usman Abdullah muna godiya Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
subhanallahi wa bihamdihi wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh